sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi na lafiya. Yau ranar Juma'a ta babbar rana 24 ga watan Satumba na shekarar 2021. Sarki Hashim Gumelle tare da Zahra Aminu Fali da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington ke farin cikin kawo muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji shugaban Najeriya ya yi jawabi a babban taron kolin shugabannin duniya a zauren Majalisar Dinkin Duniya. Haka kuma za a yi cewa ɗaruruwan tsofaffin ma'aikatan ƙananan hukumomi sun yi wata zanga-zangar lumana a jihar Hukum. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman daga ƙasar Kamaru, ta hada halin da ake ciki kan faɗan da ake da masu neman a ware, sai kuma labaran wasanni. Amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya.
Sauraronmu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Mata takwas da suka hada da mataimakan shugaban kasa uku da prime minister biyar na shirin gabatar da jawabinsu a yau Juma'a a babban taron Majalisar Dinkin Duniya. Shugaban kasar Slovakia Zuzana Kaputova ta fada wa taron a farkon makon nan cewa ba za ni iya ceton duniyar mu ba idan muka bar masu rauni marasa rinjaye a baya, wato mata da ƴan mata. Shugabar kasar Tanzania Samia Suluhu Hassan, shugaba mace ta farko a kasar ta, tace annobar COVID-19 na barazanar dawo da nasarorin da muka samu a baya. Haka nan a ranar Alhamis, babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi gargadi a taron koli kan matsalar karancin abinci a duniya, wanda ke neman inganta samar da abinci, inda ya ce kusan rabin duniya ba sa iya samar da abinci mai lafiya. Daraktar Cibiyar Kula da Cututtuka na Amurka ta amince da allurar rigakafin Pfizer ga wasu mutanen da suka kammala allurar rigakafin akalla watanni 6 da suka gabata. Ma'aikatan da ke gaba-gaba da suka hada da malamai, ma'aikatan kiwon lafiya da sauran waɗanda ayyukansu ke sanya su cikin haɗarin kamuwa da COVID, da mutanen da suke da shekaru 65 ko sama da haka, duk za su iya samun allurar. Kazalika waɗanda suke zaune a gidajen kula da tsofaffi da sauran mutane masu shekaru 50 zuwa 64 da suke da wata larurar rashin lafiya mai tsanani su ma an saka su a cikin wannan rukunin. Rochelle Walensky ta ƙara da ma'aikatan da ke sawun gaba a cikin jerin waɗanda suka cancanci karɓar rigakafin karo na uku, wanda kwamitin ba da shawarwari na CDC ya shirya. Matsayar ta Walensky ta sa ra'ayin hukumar ta CDC ya zo daidai da hukumar kula da abinci da magunguna ta FDA kan wanda ya kamata ya karba allurar rigakafin Pfizer a karo na uku. Tsohon dan sandan Minneapolis Derek Chauvin ya ɗaukaka ƙara kan hukuncin da aka yanke masa na kisan George Floyd, inda ya shigar da ƙorafe 14 da suka shafi shari'ar tasa a farkon wannan shekarar. Mutuwar Floyd bakar fata mai shekaru 46 a cikin watan Mayu na shekarar 2020 ta haifar da manyan zanga-zangar kiran a tabbatar da adalci kan bakakin fata da aka dade ba a gani ba a cikin gomman shekaru. Chauvin, wanda a watan Yuni aka yanke masa hukuncin shekaru sama da 22 a gidan yari saboda kashe Floyd ta hanyar danne wuyansa da gwiwarsa na kusan minti 10, ya ɗaukaka ƙaran ne a daren Alhamis a wata kotu da ke Minnesota, rana ta ƙarshe da ta rage masa a dama da yake da ita ta ɗaukaka ƙara. Yana zargin jihar da rashin yi masa adalci tare da lissafa wasu ƙorafe da yake da su kan masu taimakawa alƙalin wajen yanke hukuncin. An kama tsohon shugaban yankin Catalonia Carles Puigdemont a ranar Alhamis a Italiya, kamar yadda lauyansa da wani mai taimaka masa suka faɗa. Kama Puigdemont na zuwa ne shekaru 4 bayan tserewar da ya yi sakamakon zaben raba gardama na 'yancin kai da hukumomin Madrid suka ce ya saba doka. Ana sa ran zai gurfana a gaban kotu a yau Juma'a, inda daga nan ne mai yiwuwa a ta sakeyarsa zuwa Spaniya don ya fuskanci hukunci. Babban hadimin sa Joseph Louis Alai ya rubuta a shafin sa na Twitter cewa ana tsare da shugaban na Catalonia a Alhegro Sardinia wanda tun bayan da ya gudun hijira a shekarar 2017 yake zaune a Belgium. Lawyer Puigdemont Gonzalo Boy ya wallafa a shafin sa na Twitter cewa an kama shi ne a lokacin da ya isa Italiya inda yake tafiya a matsayin sa na dan majalisar tarayyar Turai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin yau Juma'a ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jawabinsa a zauren Majalisar Dinkin Duniya dake birnin New York. Yanzu haka ina tare da abokin aiki na dake bibiyar babban taron Baba Yakubu Makeri. To baba, me ke faruwa ne a birnin New York?
Garfilu, a yau ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi jawabinsa a babban zauren Majalisar Dinkin Duniya wanda ya fara da yabawa kokari da kasashen duniya suka yi wurin yaki da cutar COVID-19 wanda yake kasar Najeriya ita ma ta taka rawar gani don ta dauki matakai da dama, ta kafa cibiyoyi na wato bincike da jinya da kuma matakan kariya. Bayan haka kuma ya yabawa ainihin shirin bada tallafin rigakafi na wato COVAX kenan wanda Najeriya ya ce ta amfana da wannan shiri. Sannan haka ya gode wa kasar Amurka da Turkiya da China wanda su kuma sun taimaka wa Najeriya da wannan da rigakafi.
To baba, akwai kasancewar duk shekara ake gudanar da wannan jawabai ko kuma wannan taro, akwai wani abu da ya bambanta ne da ka fuskanta daga shugaba Buhari kan jawabinsa na yau da kuma wanda ya yi shekaru da suka wuce kuma shekarar ta gabata?
Wato ba abinda ya canza, sai dai ma abinda zai karu shine wannan batun COVID-19. Kuma shugaba Buhari a wannan shekarar ya jaddada kira da ya saba yi akan wato kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya wanda ya kwatanta da mai muhimmanci, amma kuma ka duba wato akwai wani bangare da baya samun wakilci, musamman yankin Afirka baya samun wakilci yadda ya kamata. Nan kuma yayi kira yace ya kamata a duba wannan abu, amma alal hakika ba wani abin da ya sake a jawabi da shugaban Najeriya yayi da ma shugabannin Afirka suka yi a wannan taron Majalisar Dinkin Duniya.
To baba, akwai batun zanga zanga a yau din nan kuwa da ke naga an saba akan yin zanga zanga a wasu lokuta ke faruwa, me ya fara a yau?
Ko shaka babu Sarfilo, an samu zanga-zanga wato in ba dan ma jami'an tsaro ne suka yi saurin shigowa cikin wato masu zanga-zangan ba, da sai an ba hammata iska, kuma wato ina nufin sai an yi rikici tsakanin bangarori biyu waɗanda suke neman wato Yoruba Nation kenan da suke neman wato a yi zaben raba gardama a baiwa 'yan ƙasa dama su gwada ra'ayinsu game da ballewan ko kuma rarraba ƙasar Najeriya. Sannan kuma da waɗanda suke ra'ayi da abubuwan da gwamnati da ke yi da kuma ayyukan da gwamnati ke yi, waɗannan bangarorin guda biyu an samu rashin ma fahimta saboda ƙarshe sun zo sun cakuɗi wuri ɗaya ne ana rigima da juna, sai da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro suka shiga ciki sannan aka samu matsalaha. Kuma idan mai sauraron zai bi mu a shafin sada zumunta na Facebook zai ga wannan bidiyo na kace da ce da aka samu tsakanin bangarorin biyu.
To Allah ya kyauta. Baba ya kuma kiran mun gode kwarai da gaske. Sai a cigaba da kawo mana rahotanni kuma mu cigaba da kawo wa al'umma yanda suke. Mun gode.
To Sarfilu, ba laifi, insha Allah da zaran wani abu ya samu kuma zan ma tuntube ka kawo wa jama'a irin abubuwan da ke faruwa a nan New York. Ni ma na gode.
To yanzu kuma sai mu nufi Najeriya, inda tsaffin ma'aikatan kananan hukumi a jihar Ogun suka gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna rashin jin daɗinsu kan haƙoƙinsu da ba a biya su ba. Hassan Umar Tambol, Gareka.
Ɗaruruwan tsofaffin ma'aikatan ƙananan hukumomi a jihar Ogun sun yi zanga-zangar lumana suna neman a biya su kuɗaɗen fansho da garatuti. Tsofaffin ma'aikatan dai yawancinsu suna riƙe da kwalaye masu rubuce-rubuce iri daban-daban, ciki har da gwamnan jihar Ogun, ka taimaka ka biya mu haƙoƙinmu. Wasu daga cikinmu sun mutu a yayin da suke jiran a biya su fansho da garatuti, saboda Allah a tausaya muna, da dai sauran kalamai daban-daban da yake jawabi a harabar ƙofar ofishin gwamnan jihar ta Ogun shugaban kungiyar tsofaffin ma'aikatan kananan hukumomi a jihar ta Ogun Chief Sikiru Ayilara yace kemmen da gwamnati Dako Abiodu yayi na kin shafewa tsofaffin ma'aikatan hawayen su ne shi yasa suka shiga zanga zangar.
We were told they signed an agreement with NLC that is going to be paid for 34 good years. The person worked for 35 years, earned him level, months, gratuities, and we are not rescinding it for 34 years.
Chief Sikiru Ayilara yace an gaya muna cewa mukulla yarjejeniya da mai girma gwamna zai biya mu haƙin mu na shekaru 34 to mutanen da yayi aiki har na tsawon shekaru 35 yana ben bashin pansho gratuity da allowance kuma a ce za a biya shi na shekaru 34 gaba daya. Ya buƙaci gwamnan na jihar Ogun da ya dube su da idon rahama ya biya musu bukatunsu. Shi ko daya daga cikin masu neman pension da gratuity Mr. Gabriel Adelani yace kuɗin da ake bashi baskai naira 5,000 ba a wata.
This is what I received, 4,122 naira 50 kobo. Even my own is good, so my chicken 2,000-3,000 after 35 years in the service.
Mr. Gabriel Adelani yace abinda yake karba a wata shine naira 4,122 da naira 50. Yace nashi ma da dama dama, wasu daga cikin masu karban pension 2,000 suke karba, wasu kuma 3,000 a wata. Bayan mutum ya share shekaru 35 yana aiki da yake yi wa tsofaffin ma'aikatan jawabi, sakataren gwamnatin jihar Ogun Mr. Tukumbo Talabi yace za a yi wani taro a tsakanin wakilan tsofaffin ma'aikatan da wakilan gwamnatin jihar Ogun don samo mafita ga lamarin. Ya buƙace su da su zama masu bin doka da oda, kana su ƙara hankuri domin gwamnatin jihar Ogun na kokarin shafe musu hawaye. Wasu daga cikin masu zanga-zangar dai ga alama suna cikin damuwa da rashin abin. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan.
Shawi air jaw literature is low but okay da sako ga al'ummar Najeriya.
Nigeria, 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 babbar kasa ku zo ni ki
sallam sallama nake gare ku al'ummar kasa ta Najeriya. Musulmai kiristan mu hada kai mu je na nuna wariya, mu kalli kanmu yan uwan jini don mu samu ci gaban kasar mu ai Najeriya. Da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya shinya akai aka samu sunan kasar mu ai Najeriya. Tabbas an wahalta an jigata kafin samun yankin kasar mu ai Najeriya, dan haka kar mu yi wasa a kasara ta yan uwa ko kungiya mu samu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya. Gare mu wai akwai kasar da shintazar ta ai Najeriya, babu babu kai wallahi mu da Najeriya muke ta yin
tafiya. Najeriya, 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 babbar kasa ku zo ni ki
da arzikin kasa a Najeriya. Muna da arzikin mutane a Najeriya. Akwai yawan jihohi a Najeriya, kabilu daban-daban a Najeriya, sana'o'i kala-kala a Najeriya. Muna da hazikan matasa a Najeriya, cikin dare har da ma safiya. Ya Ubangiji Allahu Sarki daya, roƙo muke ka samu dace gaba daya, ka yalwata ka ɗaukaka ƙasar mu a Najeriya. A koda yaushe ya kamata ai mu sa wannan a zuciya, muna da rai kwaya ɗaya ne da shi fa za mu rayu nan a duniya.
Nigeria, 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 babbar kasa ku zo ni ki shintasare mu. Nigeria,
kabilanci da addini duk mu jingine mu, san da cewa babu inda za ya kai mu ne. Ana ta garkuwa da al'umma cikin kasar mu, wai hakan ya kamata dai a daina, tunda babu inda za ya kai mu ne. Yau a sace wannan kuma wancan, ina tunani mu ai Najeriya ta mu ce mu ma na ta ne, mu kauce duk abin da zai
sa Najeriya, Najeriya, Najeriya.
Nigeria, Nigeria, Nigeria.
kuma daga Najeriya za mu tsallaka kasar Kamaru inda awwal garba daga kasar Kamarun zai shigo mana da rahoto na musamman.
Makada kayar baya a bangaren masu amfani da harshen Ingilishin kasar Jamhuriyar Kamaru suna ci gaba da kashe jami'an tsaro a wannan bangaren masu yi wa gwamnati biyayya cikin makon nan sojoji saboda a shirme da yi suka kwanta dama a yayin da waɗansu ɗan awaren suka kai musu wani harin kwantar baula a garin Baminda a daidai lokacin da gwamnatin jamhuriyar Kamaru ta nemi iyayen yara da su mai da ƴaƴansu makarantun boko bayan an kwashe sama da shekaru huɗu a wannan bangaren ba a gudanar da harkokin ilimi. Alhaji Mutare Baminda ɗaya ne daga cikin masu faɗa aji a bangaren na ƴan awalen ƙasar jamhuriyar Kamaru ga yadda hiranmu ta kaya da shi.
Lallai tabbas lokacin komawa makaranta ya yi kuma ƴan aware ba tare da cewa sun fito ƙarara sun hana maganar makaranta ba sun ce sun yadda makarantu waɗanda aka ga cewa na mutane ne ba na gwamnati ba na hukuma ba za su iya komawa kuma cewa babu harbe-harbe a kusa da su ko wani yaƙi ko wani fargaba duk dai wanda ya ga ɗanshi zai iya zuwa ya je makaranta. To amma ga shi kuma dab da an koma makaranta an samu sati guda mako guda wato a makaranta shi wani general no PP wanda yake nan a sashen Gokitunja division wato shi wannan shi yake ba da umarni ga yan aware wanda suke nan a wannan to ya fito ya ka hari wa sojan Kamaru waɗanda suke nan ma a cikin mota wato a makayar mota wanda yake tare su kuma ya cimma burinsa domin ya samu ya kashe su kusan mutum fiye da goma wanda suka rasa rayukansu kuma ya ɗauki bindigogin sojojin Kamarun yana kiranta wannan girba da suka yi na gona wanda za su yi amfani da shi wajen yaƙi. To lalle ko shi wannan nofiti ba mu san ta wani hanya ba kam yana da na'ura wanda ake harbin ana kiransa RPG wanda ake harbin ko jirgi a sama ko kuma manyan motoci ko kuma wani abin da shi yake wannan kai harin saboda haka gaskiya wannan abu ya ba wa mutane tsoro sosai banda nashi shi kuma da yake shugabannin ƴan awarin ma kaman Chris Anu ya kirayi cewa ai kowa ya rufe kansa gida wato za a yi lockdown na kusan kwana 17 a nan wato za a soma an soma shi ne tun satin can da ya shige to an samu sati guda yanzu kuma za mu ƙara sati na biyu zuwa dai daga watan Oktoba a lokacin za a tsayar da wannan zama a gida wanda takunkumi ne wanda suka ɗaura wa mutane na cewa suna so su nuna wa Guterres wato Secretary General ɗin United Nations cewa fa akwai matsala a nan sashen English sun bari dai an buɗe gari ranar Asabar da Lahadi a Juma'a Asabar Lahadi amma ba su yadda motoci waɗanda suke tafiya kaman daga nan Baminda zuwa Douala ko Bafoson su fita ba motocin masu aikin wannan hanyar sun hana sun ce shi dai a cikin gari za a yi yawo saboda haka lalle mutane na cikin matsuwa domin yara ba sa zuwa makaranta ga fargaban hare-hare da ake cewa soja a yau da kullum ga kuma cewa an hana mutane fita suna zaune dokan ta ɓaci wanda su ƴan aware ne suka saka har zuwa biyu ga wannan wata yana nan a nan yana damu. To abin ganewa nan shi ne su ƴan aware sun sake sabon salo wajen yakinsu na Sare Kanoke sun san yadda suke fitarwa soja suna saka bumabumai a titi wanda su suke kera su wanda yake idan ya zo idan motar soja bai shina ba zai iya takawa kuma ya hallaka soja haka kuma suna amfani da CRPG wato rocket launcher nan suna amfani da shi wanda shi ma yana iya fasa motocin na soja yana iya fasa ma gidajen mutane ya kashe ko gidajen soja ya kashe soja kuma bayan sun aikata wannan suna ɗaukan makamai wato makamai na wanda sojan Kamaru na biyar wanda suke amfani da shi wasu suke da shi su ma an kagan su ba su da bambanci tsakanin su da soja na Kamaru a wajen maganan makamai da suke da shi ko kuma a wajen maganan ma uniform wato da suke sakawa jikinsu na kaki na soja.
Alhaji Alija Nash a matsayin sa na mai sanya idanu kan al'amuran yau da kullum kan komawar ɗaliban makarantu da kuma yadda abubuwa suke faruwa a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ya yi mini ƙarin haske kan irin al'amuran da suke faruwa a wannan maganar na ƴan awali.
Dangane da komawar yara makaranta a bangaren Kamaru masu amfani da harshen Ingilishi za mu iya cewa wannan komawar makarantar ɗin fa bai yiwu ba kamar yadda ake gaya muna kamar da ake ta yi muna a holo a gidan rediyo da shauransu cewa an koma makaranta a wannan bangare. Wannan komawar makarantar ɗin bai yiwu ba domin ba tsaro iyaye ba su yadda ba su kai ƴaƴansu makarantu domin a cikin makarantar ma ba tsaro a hanyar tafiya makarantar ɗin ba tsaro balantana su iyaye iyayen an san su sun san wadanda suke jeje a gidansu ma ba tsaro to kaga to irin wadannan abin din ba za a soma ba ma za ku ta surutu ku ba su kai yaran su makaranta ba wadansu da suka kai ni kaka abin da ya faru ai a kumba ko a fiyanguwa shiga akai har makaranta da yake cikin gari a tsakiyar birni aka kashi yara aka dawo to da yake ma ba a so su tona asiri su wadannan wai aka kama wadansu ɗan yara kawai aka kama su bebe fi wata uku ko shida ne yau da abin abin da daidai wata tara ne aka kama yara kanana yanzu haka wai an yi musu hukuncin rai da rai za a bindige su ma wato nan da wata ɗaya za a bindige su domin shi kotun sojojin nan babu irin wai ka sake jefa ƙara ka wace ba ka yarda da ƙaran farko ba to kaga wannan za a bindige su to kaga kenan ba za mu san gaskiyan al'amarin da ya faru tsakanin yaran da suka zo suka kashe yara a kumba ko su ma ƴan aware ne ko ba ƴan aware ba ne ko wani irin mutane ne kaga ba za mu san wannan gaskiyan ba to sai kaga cewa kamar da akwai waɗansu abubuwa waɗansu mutane da suke bayan wannan al'amari gari yaya wai ba ƙara bincike ba za a ce za ka kashe yara to kaga wannan ka bangaren goma makaranta ka kaso ma to wannan bangaren goma wai an yi taro babban taro waɗanda suka kira wai babban taro sasantawa tsakanin masu nema a raba Kamaru da waɗanda gwamnatin ƙasar Kamaru din sai muka ga cewa ba wani taro aka yi ba waɗanda aka kira a taro ɗuwa waɗanda suka yi kisa ne sai su zo su tambayi tuba shikenan sai a ba su kuɗi da riguna da wani su tafi abin su ni ban taɓa ganin ma irin abu haka ba ma wani kaza shi a ƙasar mu na Kamaru waɗanda ma aka kashe ma ƴaƴa waɗanda aka kashe ma sojoji wanda aka kashe ma dangi a ba gayyace su ma a wannan taron din ba to yanzu sai ya zama cewa wai a yanzu ne ake tafiya tabbatar da waɗansu al'umuran din da wannan taron din ta haifar ba ka gane ba to shi ne yanzu yake ji cewa tashashin ba minda an samu taro ɗaya da ake yi tashashin kuma buya ga guda ɗaya kuma da ake yi zan dawo kan taron din dalla dalla
abin sani dai anan ta ƙasar Kamaru an kwashe shekaru hudu ana ɗauki ba daɗi ga waɗanda suke ɗauke da bindiga a ɓangaren na ƴan aware kuma yanzu haka sama da mutane 6,000 ne yanzu haka suka yi watsi dila a cikin ƙasar sannan kuma sama da 30,000 ne suka tsallaka makwabciyar ƙasar Kamaru ƙasar tarayyar Najeriya domin neman mafaka a yanzu dai tsakanin gwamnati da ƴan aware ba a samu bakin tsaron ba wajen kawo wanzanzan zaman lafiya a ɓangaren na ƴan aware Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru
a gaishe ka har yanzu dai muna Kamaru ga kuma Awal ya dawo da
wasanni a takaice
wadda suka fito daga ofishin hukumar wasanni na nahiyar Afirka ka da ke can kasar Masar suka iso kasar Kamaru domin tabbatar da ingancin filayen na wasanni wanda za a buga tamola a lokacin kofin zakarun nahiyar Afirka wanda kasar jamhuriyar Kamaru ita ce za ta karbi bakuncin a shekarar baɗi na shekarar 2022 kot Umaru yana ɗaya daga cikin wanda kasar Kamaru ta sanya domin ya wakilce ta a cikin wannan kwamitin ya gaya mana irin abinda idanunsu ya gani a yayin da suke zagawa shi da sauran masu sanya idanu ga abinda ya ce
a matsayina na ɗan Kamaru yanayin mun ciwo domin idan ka duba ka gani wannan aikin wannan filin ƙwallon ƙafa da ana tsammanin cewa kan lokacin wasa ya zo an gama aiki to shi aka zo aka samu matsala da fitini shine farkon kamfanin da suka soma wannan aikin Italiya ne to sun samu matsala sun cinye kuɗi ba su biya ƴan aikin su ba aka tsaye da aiki sannan daga baya muka zo muka dauki machine to machine ne take so to ita kuma machine ba ta so ta gama aiki sannan a biya ta kuɗi tana so shi an ba ta kuɗi sannan ta gama aiki to matsalan da Kamaru suke ciki kenan wato abun da Kamaru suke takama da shi abu ɗaya ne su masu tafiyar da ƙwallon ƙafa na Afrika sun tambayi filin wasan ƙwallon ƙafa guda 6 to mu muna da 7 to na 7 din shine Olambi ba a gama shi ba to ba mu sani ba daga nan zuwa wata 3 ko da su gama ko wata 4 idan ba su gama ba to wannan ba matsala bane za a iya zuwa nan Duwala ayi wasa a reunification to wannan ne ake gani to amma bai kamata ba kam domin wannan Olympic ya dauki sunan mai kasa idan mana kuma an zo ba gama wasa ba yi wasa ba wasu farkon bude wasa da za a yi a wannan filin wasan kwallon kafa ne a shawara dai inda za su so su ji shawara dai ne ko bashi a je a ciwo saboda a gama aikin wannan teren din Olympic saboda duk duniya sun sa ido a wannan teren din domin ya dauki sunan mai kasa Bolivia to idan mana kuma an zo ba a bude farkon wasa a wannan filin wasan kwallon kafa ba ai abun yana da kunya da gaske shi yasa aka ce in Olympic bai kare ba dole anan za a bude farkon wasan filin kwallon kafa wanda aka sa sunan tsohon mai kasa Amadu Ahidjo to wannan yana nan an gyara an yi masa sabon aiki ko shi in Olympic bai kare ba anan za a zo a bude farkon wasa
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a gaida Awal Garba da wannan kuma ka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice
Mata takwas da suka hada da mataimakan shugaban kasa uku da Prime Minister biyar na shirin gabatar da jawabin su a yau Juma'a a babban taron Majalisar Dinkin Duniya. Shugaban kasar Slovakia Zuzana Kaputova ta fada wa taron a farkon makon nan cewa ba za mu iya ceton duniyar mu ba idan muka bar masu rauni marasa rinjaye a baya wato mata da ƴan mata. Director Cibiyar Kula da Cututtuka na Amurka ta amince da allurar rigakafin Pfizer ga wasu mutanen da suka kammala allurar rigakafin akalla watanni 6 da suka gabata. Ma'aikatan da ke gaba-gaba da suka hada da malamai, ma'aikatan kiwon lafiya da sauran waɗanda ayyukan su ke sanya su cikin hadarin kamuwa da COVID da mutanen da suke da shekaru 65 ko sama da haka duk za su iya samun allurar. Kazalika waɗanda suke zaune a gidajen kula da tsofaffi da sauran mutane masu shekaru 50 zuwa 64 da suke da wata larurar rashin lafiya mai tsanani su ma an saka su a cikin wannan rukunin. Tsohon ɗan sandan Minneapolis Derek Chauvin ya ɗaukaka ƙara kan hukuncin da aka yanke masa na kisan George Floyd inda ya shigar da ƙorafe 14 da suka shafi shari'ar tasa a farkon wannan shekarar.
To masu rado baki daya abin da ya sabo kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku jo su abokin aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama muna mika sakon taya murna ga Baffan Muktar da aka fi sani da Solari da amaryarsa Hafsa Isa Muhammad muna daurin auren sa da za a yi da safiyar gobe Asabar a masallacin Juma'a na Umar bin Khattab dake dangi a kanan Dabo. Haka kuma muna taya ango Abdul Muktar da amaryarsa Fatima Yahya Ummi murnar daurin auren su da aka yi yau Juma'a a jihar Katsina. Ubangiji Allah ya ba su zaman lafiya da zuriya ɗayyiba. Yanzu a madadin Zahara Aminu Fagi da ta na gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Sarfil Hashin Gumen ne ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.